VOA Afrika.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan ana shin hanki lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Laraba 5 ga watan Oktoba shekarar 2022. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa hukumar da ke kula da ƴan wato rundunar ƴan sandan Najeriya ta sallami wasu manyan jami'an ta 7 tare da ragewa wasu mukamai. To ko ya kwararru a fannin tsaro ke kallon wannan lamari?
Mataki ne mai kyau wanda kuma zai taimaka wurin kasancewa hannunka mai sanda ga sauran ƴan sanda sanin cewa idan suka yi laifi akwai ladabtarwa.
Za kuma ku ji yadda dubun wasu tsaffin fursunoni ta cika bayan da suka yi garkuwa da wasu ƙananan yara a Kamaru da kuma wato shirin ciwon kyamace. Amma fa duka sai mun kammala da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Hukumar da ke kula da ayyukan ƴan sandan Najeriya ta kori wasu manyan ƴan sanda 7 daga bakin aiki tare da rage mukami ga wasu ƴan sandan. Ga wakilin mu Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Hukumar kula da aikin ƴan sandan Najeriya wacce a yau take kawo ƙarshen taron takaro na 15 a nan birnin Abuja ta dau matakin irin na ba sabin ba, inda ta amince da kozar wasu manyan jami'an ƴan sanda guda 7 daga bakin aiki. Kana kuma ta amince da ragewa wasu manyan ƴan sanda su 10 mukami da aka same su da laifin wuce gona da iri yayin gudanar da ayyukan su. Hukumar kazalika ta kuma jakunan wasu ƴan sanda su 13, za kuma a baiwa wasu ƴan sanda guda 2 takardun gargaɗi, kana an wanke wasu ƙarin guda 4 waɗanda ba same su da laifi ba. To ko to wace fuska masana tsaro ke kallon wannan? Dr. Kabir Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaron.
ƴan sanda da hukumar ƴan sandan suna da matsalar martaba tsakanin yadda ƴan ƙasa suke kallon su. A takaice dai akwai gibi ko rashin yadda tsakanin ƴan ƙasa da wannan hukuma, kuma yana cikin matsaloli da yake shafan bangaren tsaro a ƙasa. To tattare da wannan shine rashin ladabtar da ƴan sandan da suka saba ma ka'idoji da doka na aiki da kuma na ƙasa. In ka ba za ka manta ba, a baya-bayan nan shi wanda ke shugabancin wannan hukuma ya aje aiki cikin korafi da aka yi na dangane da dalilai shine kin saka hannu a matakai na horon ƴan sanda wanda ake ganin suna da laifi, da kuma matsaloli wanda suke tattare da shi wata wannan ma'aikata. To a takaice dai wannan mataki wadda ita ke wadda take riko na wannan ma'aikata na horon ƴan sanda, mataki ne mai kyau wadda kuma zai taimaka wurin kasancewa hannunka mai sanda ga sauran ƴan sanda sanin cewa idan suka yi laifi akwai ladabtarwa.
Mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Dr. Faruk Baby Faruk na Jami'ar Abuja, wanda ya ba da wannan mataki ya kuma ce akwai ƙarin hanzari.
Duk da an yaba musu, ya kamata a ce a gaba an san irin laifukan da waɗannan ma'aikatan tsaro suka yi da kuma irin lokacin da aka ɗauka ana tafiyar da wannan hukuntarwa tasu. Saboda in ka lura kwanan nan shugaban wannan hukuma Muslim Smith ya sauka, wani kuma ya karɓa yake, to za ta iya yiwuwa cewa waɗannan hukunce-hukunci ne da aka danne su ko aka kiyin su ko ake jan kafa a kai shekaru da yawa da suka wuce. In mutum ya lura sai ga al'adar ƴan sanda ce ko ina a duniya suna yin kokari su kare nasu, su boye abin da za su iya boyewa akan kazantar da take cikin ayyukansu. Jama'a suna da sha'awar su san yanda ake tafiyar da wato hukuncin.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasiri da wannan mataki zai yi domin sassaita aikin ƴan sanda a Najeriya.
To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma a halin yanzu bari mu duba wannan rahoto. Jami'an tsaro a Kamaru sun ce sun yi nasarar cafke wasu tsaffin fursunoni 2 bayan da aka zarge su da laifin yin garkuwa da mutane tare da karɓar kuɗin fansa. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da Muhammad Rabi ya aiko mana daga Gondere.
Saidu dan shekara 23 da Musa mai shekaru 29 tsoffin firsinoni ne sun yi amfani da wukaki a lokacin da suka kama yara domin neman fansa tun tashin fare suka sauka ungwan Beka suka yi wuf suka wawushi Hassan mai shekaru 13 suka boye shi a waje mai sirri amma saboda rashin tsoro da kuma jarumta ya tsere
ina da wuka yayin min barazan cewa zai kashe ni shaida ga bisani shi ya ce matar shi ne ko kuma ɗan matan shi ta mini abinci kenan shi suka dauki hankalin su a kaina sai na yi amfani da wannan damar na tsere
hakan bai sa miyagun sun fasa nufin su ba sun riske Hadijatu cikin barci suka yi awon gaba da ita a ungwan Bamyanga. Hadija, yar shekara 13 ne, sun kira mahaifinta domin tambayan fansa cikin gaggawa.
Ni
ne mahaifin Hadijatu, suka kira ni a waya suka ce min a kashin gaskiya aka turo su kama. Ko da suka zo ba su tadda ni a gida ba suka samu Hadijatu cikin barci shi suka dauke ta suka tafi da ita. Yanzu dai suka ce ina so gane yata dole ne shi in yi da gaske in tura musu miliyan 20 in ba haka ba ba za su sako ta driver. Muka ita je cece kuce da su akan bana da kuɗi sosai ba zan iya tura musu ba duban matsin lamba ce na tura musu da abin da zan tura daga nan ne suka sako yare ne
a sakamakon binciken sirri jami'an tsaro sun cafke miyagun Kanal Kagombe Jean-Pierre mai iko da rundunar jihar Adamawa ya kara da cewa
a nan da ina yi ma wato aini yayin yara godiya da haɗin kai da suka bamu wajen gabatar da wannan binciken sirri wanda a sakamakon shi ne muka samu muka cakki waɗannan mugayen saboda haka za mu ci gaba da bincikenmu shashe in mun ga abin da ya kwance ma wato buzu nadi saboda haka muna roƙon dukkan yayin yara da mama zaunan wato wannan yanki su zo su ba mu haɗin kai don ganin cewa an magance wannan abin.
Wannan batun ya zama ruwan dare la'akari da yanda kowanne sati shi an samu walau ɗan makaranta makiyayi walau tajiri ko ma'aikacin gwamnati wani masani gani yake yi cewa yankin Adamawan Kamaru ta yi asaran gaske tun tashi shekaru 2013 ma'abuta ƙauye sun bar waje makarantu sun rufe mutane sun talauce. Muhammadu Radio Damba muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ƙungiyar Al'idar Rashin Yankin Sahel JNIM ta yi ikirarin kai hari kan ayarin motocin a Burkina Faso wanda ya kashe sojoji fiye da 10 a watan jiya, in ji ƙungiyar Leƙen Asirin Site a ranar Talata. Mayakan 'yan ta'adda sun kai hari kan ayarin motocin da ke ɗauke da kayayyaki zuwa wani gari a arewacin Burkina Faso a ranar 26 ga watan Satumba, kwanaki kaɗan kafin ƙasar da ke yammacin Afirka ta sake fuskantar juyin mulkin sojoji a karo na biyu a bana. Ƙungiyar JNIM ta yi ikirarin cewa ta ɗauki nauyin wannan harin na kwantan ɓauna, kuma ta ce ya haifar da gagarumar hasarar tattalin arziki ga makiya, kuma ya kai ga samar da sauye-sauye a cikin sojojin Burkina Faso wanda ya kai ga juyin mulkin soja, in ji sanarwar ta site. An gano garawakin sojoji 11, sannan kuma kimanin fararen hula 50 sun ɓace bayan harin, in ji gwamnatin da ta gabata. Sai dai wata takardar tsaron cikin gida da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani a ranar Talata ta ba da rahoton mutuwar sojoji 27. Shugaban kasar Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Talata cewa Amurka na shirin sanyawa Iran ƙarin kuɗaɗe a wannan makon saboda kai hare-hare ga masu zanga-zangar adawa da gwamnati kan mutuwar wata budurwa da jami'an 'yan sandan kasar suka tsare ta saboda ta ƙirfi gashinta da hijabi. Biden a wani sharhi da ya yi ta shafin Twitter bai yi ƙarin haske kan matakin da Amurka za ta ɗauka kan gwamnatin Tehran ba, amma ya ce Amurka na tare da mata Iraniyawa da 'yan ƙasar Iran waɗanda suke zabar da duniya da bajintar su za su ci gaba da goyen bayan yancin ɗan Iran da gudanar da zanga-zangar lumana a ranar ta biyu kenan a jeri da Father White House ta yi magana akan Iran kan zanga-zangar adawa da mutuwar Mahsa Amini mai shekaru 22 shekaru da dama kabilu da ƙauyukan Somalia sun yi kokarin bijirewa bukatun kungiyar Al-Shabab ta ƴan ta'adda waɗanda ka iya hada harajin da ake kira zakka na dabbobi makamai da yara maza da za su iya zama mayaka kuma tsawon shekaru Al-Shabab tana murƙushe ƴan tawayen yankin yadda ya kamata yawanci cikin rashin tausayi a farkon shekarar 2018 mayakan kungiyar Al-Shabab sun karbe ƙauyen Gulani a yankin Shabel ta tsaki da ke arewacin Magadishu inda suka buƙaci mazauna garin da su bada gudunmuwar kuɗi da bindigu da yara maza wani manomin yankin mai suna Hibad Ali Dasar ya ce ya gwammace ya mutu da ya mika ɗansa wanda bai kai shekaru 12 ba a lokacin Al-Shabab ta mayar da martani ta hanyar ɗaukar hatsin da ya noma suka ƙona gonarsa in ji mataimakin magajin garin Kadal Muktar Muhammad Mahmud wanda ya san shi da sarkin.
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin mashakata da wannan waka. Kuka nan Washington DC na cewa karfe 3 na dare ne da minti 13 8 na safe kenan da minti 13 a Najeriya da jihar Kamaru da Chadi a Ghana kuma 7 na safe da minti 13 wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango a jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika ko da yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum barka da hutun wannan mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azzam a cikin shirin ciwon kyamaci daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da
cewa a yau mata suna da damar fafatawa a kumanin rayuwa har ma su jarabar shugabanci a wuraren ayyukan su. Al'adar ɗan arewa a game da ƴamci a kodayaushe ita ce ta kasance ƙarƙashin kulawar wani namiji ko da ko tana aiki ko sana'a. A yau shirin ciwon ƴamci zai yi wani ne wanda Bahaushe ya sance hadin tafiya akan wani al'amari mara daɗi wanda ya auku a jihar Kano ba domin tattauna batun ba amma sai dai don tattauna abubuwan da suke kewaye da wani al'amari domin kiyaye abubuwan makamancin wannan al'amari nan gaba. Domin tattauna wannan mawdu'i kun karɓi baƙuncin Malam Adamu Garba Muhammad, Fatima Muhammad da kuma Hakayya Muhammad Harun ɗan gidauniyar Women on Stage Initiative. Zan fara da kai Malam Adamu. Wata ko mutum illa alaƙa tsakanin mace da namiji musamman a arewa babu laifi kulla alaƙar ƙauna ko soyayya tsakanin mace da namiji, amma masu iya magana sukan ce soyayya takan sa mai yin ta baya jin komai sai abin da zuciya ta raya masa.
Shi wannan al'amari da muka tsince kanmu zan iya cewa arewacin Najeriya da ya shafi mata ko in ce ƴan mata ko kuma abu ne da kuma ake ta samun matsaloli ga maza ko in ce ga mata musamman a wurin abin da ya shafi zamantakewa. Duk da dai ba za a ce wai soyayya ba, amma dai dole wani lokaci a faɗa abu yanda yake, don an ce babu abin da yake kawo alaƙa sai da wata kwakwaran dalili shi ne yake sa mutum ya samu wani alaƙar da zai kai ga mutum ko wani abu, tun da kamar inda mawaƙi ɗan maraya ya bari ina ruwan wani da wani in ba dalili ba, so kuma yana da dalilinsa. Yawanci saurayi da budurwa abin da ke kawo su zama saraya tana ɗaya daga ciki, sannan kuma akan yi samun abota ko kuma irin aboki na ba da shawara.
Bari mana Adam zan ɗan dakatar da kai a nan, amma zan dawo da baba. Gare ki Malama Fatima, iyaye mata su suka fi kusanci da ƴaƴa mata, wasu matakai ya kamata mu ɗauka lokacin da aka ce babu mahaifi sai mu?
Matakai dai da ya kamata mu ɗauka a matsayinmu na mata in ya zo ga kan ƴaƴanmu mata yana da yawa. A soma da rashin uba a rayuwar ƴa mace abu ne mai wahala, musamman yarinya da ta taso ta shaƙu da mahaifinta ya tabbata yana biya mata buƙatunta da ya san cewa ya gaci tana buƙatar kuɗi a makaranta zai bayar, tana so ta siya ɗan wani abu nata na ƴan mata zai bayar, tana buƙatar ta ga canji a halinta zai bayar. To kin ga ba uban nan akwai matsala sosai, kuma uwa tunda ita ce kadai ta zama uba da uwa dole za ta fuskanci abubuwa da dama. Abin da yasa nace za ta fuskanci abubuwa da dama shine rayuwar ƴa mace ba wanda zai kula da ita kamar mahaifi ko da a ce mahaifin bai raye da matsala, saboda za ta dinga abin da ta ga dama, musamman kuma a ce ba su da shaƙuwa da mahaifiyan yanda suke da shaƙuwa da mahaifin.
Malama Rukayya, wani irin tararraki mata suke tsintan kansu a ciki sa'ilin da aka ce sun rasa mazansu?
Abu na farko kowanne yana faruwa, kuma kowanne abu ne mai ciwo wanda kowanne akwai matsalolin da ake fuskanta. Wasu za a bar su a bar musu yara, mai gida zai rasu ya bar yara, wanda kuma ɗaukan nauyin wannan yara tarbiyyarsu abu ne mai wahala da zai zama a kan uwa. Dole ne za ta fuskanci shiga wani yanayi ko kuwa aure ya mutu a zo a bar ki da yara ku rabu da miji kuma kula da yaran a ce a ƙarƙashin ki yake, shi ma wani abu ne wanda gaskiya akwai wahalan sha'ani. Kowace mace za ta rasa abokin zama ko ta hanyar mutuwa ko kuma ta rabuwan aure, tana buƙatar mai tallafa mata wanda zai taya ta kula da tarbiyyar yaranta har su kai wani lokaci. Amma barin ragamar duk ɗawainiyar yarinya a gun saurayinta gaskiya ba abu ba ne mai ɓallewa, kuma ba al'ada ba ne na Malam Bahaushe.
Har ila na dagare ka Malam Adamu, mafi akasarin lokuta idan mutane suka ga mutum yana yin wani abu da yakan iya zama matsala nan gaba ba kasafai suke jan hankalinsa ba, sai idan wani al'amari ya faru su fara ƙananan maganganu.
To zan ɗauki maganan abin da ya faru kwanan nan akan wato na rasuwan baiwan Allah Ummi wanda suka yi soyayya da shi wannan baiwan Allah ɗan China. Ba wai dan ina so in kawo misali da ita ba, to amma misali ne wanda yake kusa-kusa da abin da ya faru. Ina ganin kamar idan na yi magana akai mutane za su fi fahimta. So abinda nake kokarin in fadi a nan shine ita malama Ummi ta gamu da ajalinta ne a dalilin wannan soyayya. To amma ni ina so in dauki abin da fadi ne in yi magana akan ni abinda na fahimta ga rayuwa musamman a arewa da sauransu. Wasu za su ce laifinta ne, wasu za su ce laifin iyayenta ne, wasu za su ce laifin shi wannan bawan Allah ne. To kuma wane ne mai laifi? Mu ajiye laifin kowa, mu dauki abin nan mu yi nazari akai, kuma mu ga menene mafita a ciki. In ma ka ce laifinta ne, za mu iya daukowa abin da yake kawo irin wannan matsalan. Na daya ita malama Ummi kamar yadda yake magana iyayenta mahaifiyarta na nan. To kusancewa ko a musulunci ko a kasar Hausa ko a ma ina ne da sauransu, mace idan ta yi riga ta yi aure kuma tana kokarin sake aure, to ita tana da haƙƙin ta zaɓan makanta miji. Ma idan auren farko ne, iyayenta su suke da alhakin zaɓan mata miji. Amma ku mu sani cewa ko da ma a lokacin da za ta yi aure na biyu ne, idan iyayen sun ga mijin bai dace da ita ba, za su iya ba ta shawara. Matakan kuma ita tana jin maganan su, za ta amince da abin da suke so yi kuma su yi.
Malama Fatima, na dawo gare ki game da shakuwar uwa da ƴa.
Kin ga ya kamata akwai inda dole mahaifiya za ta guiding yarinya, ta gaya mata okay ki binan ki bicin, kar ki yi haka, idan kika binan zai zama miki matsala. Ita ma yarinyan ya zamana tana da sakewa da mahaifiyarta har su communicating abinda bata fahimta ba, in ta yi hira da mahaifiyarta, mahaifiyarta za ta gyara mata. To amma sai zo ya zamana cewa babu wannan shakuwa, kuma batun samun wanda zai sa ido ya kamata ko daga ƴan uwan mahaifin ko kuma daga ƴan uwan mahaifiyar. Akwai mai sa ido da ke namiji ne ya san inda zai bi da ita, saboda ta san cewa akwai mai sa mace ido zai taimaka ma wannan yarinya, saboda wasu abubuwan ko za ta iya yi ko kuma tana da niyyar yi, wannan abun cewa akwai wani namiji da yake sa mata ido zai sa mata shakkan ta yi shi kai tsaye. Zamani yanzu gaskiya ba a haka, za a bar mace ita kadai ta yi ta fama, in ya zo ya zama damuwa kuma sai zamana abun magana.
Wannan tambaya ta kice malamar Rukayya, kowane dan adam yana da bukatu ne yau da kullum, kuma wasu suna ganin cewa a arewa masoya ba su iya maida hankali wajen fahimtar juna ba, sai an shiga daga ciki a gano wasu halayen da ba a san da su a baya ba.
Taurayi ya zo neman yarinya kawai daga an fara soyayya, duk abin da kika sani kawai shine taurayi ya siya miki wannan, ya kai ki can kofta ya zo hira, wannan da ba shi bane abu mafi muhimmanci. Abu mafi muhimmanci shine idan taurayi ya zo neman auren yarinya, abin da ya fi cancanta aiki yana nake ba a zauna a fahimci juna, sannan janan ne za a yi tunan if wannan rayuwar da za mu yi na gaba zai tafi mana.
Malama Fatima, na dakatar da ke ɗazu.
Misali idan mace ko tana da aure ko ba aure, ya dai mallaki hankalin kanta, tana da mahaifi da suka shaƙu da shi, kuma Allah ya zo ya mai rasuwa, ko mahaifiyar duka ta rasa iyayen nata, ko ta rasa ɗaya musamman mahaifinta, kuma shi ne abokin shawaranta sai ta rasa shi, dole sai ta nemi wanda za ta iya sakewa da shi, ko kuma dole wani zai nemi hanya da zai shiga rayuwanta ya zama mata kaman wannan mahaifin nata da ke shi ne abokin shawara. To kuma in har mahaifiyar ya zamana cewa ba ta da wannan kusanta da yarinya, to akwai matsala. Kuma ta wajen uba ko ta wajen uwar ba wanda ke kusa da ita haka, akwai matsala, saboda menene mataki na biyu da za ta dauka? Shine ki nemi wani abuji da zai zama mata abokin shawara.
Mai sauraro, gashi mun koro gangara, amma kuma lokaci ya cin mana, sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, domin sauraron cigaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.
To yanzu kuma sai sharhin jaridin Kamaru.
Zan fara shirin jirgin namu na wannan makon ne da jaridar Eko Hosanti ta kasar Jamhuriyar Kamaru, an da rubuta mana cewar wani asibiti a Benin Yaounde mai suna Jamal ya shiga halin yasu wajen kazanta da ma rashin makewayi mai inganci, sannan kuma babu ruwan sha mai tsafta wanda za a tsaftace asibitin na Benin Yaounde. A halin yanzu dai komai na asibitin ya tabarbare, hukumar lafiya ta kasar Jamhuriyar Kamaru kamata tayi wani abu akai. Jaridar Eco News ita kuma ta ce bankin Access dake kasar Jamhuriyar Kamaru ya bude wa ƴan kasuwa na kasar tarayyar Najeriya da kasar ta Kamaru hanyar cinikayya da kudaden kasashen guda biyu domin samar da saukin harkokin kasuwanci a tsakanin su. Bankin dai kana iya amfani da kudin naira ko kuma kudin sefa idan kana duk kasar da kake ciki tsakanin Najeriya da kasar Jamhuriyar Kamaru. Jaridar da message kuma cewa ta yi a halin yanzu dai masu kasuwar bayan fage na man fetur sun fara kwararowa kudancin kasar Jamhuriyar Kamaru. Allah suke sayar da man fetur din nasu a kan manyan tituna na manyan biranen kasar. Al'amarin dai wani sabon abu ne a kudancin kasar Jamhuriyar Kamaru. Jaridar Kamarun Tribune ita kuma ta ce manyan kabilan Benin Kusuri da ke can jihar Arewa mai nisa Arab Shuwa da kuma Musgum waɗanda suka kai ruwa rana a watannin baya da suka gabata har ma ya janyo asarar rayuka da dukiyoyi masu ɗimbin yawa a halin yanzu dai masu faɗa aji na kabilan guda biyu sun fara gudanar da waɗansu hanyoyi na nemo zaman lafiya tsakanin su. Jaridar Lojiu kuma ta hango mana cewar a jihar Arewa mai nisa na kasar Jamhuriyar Kamaru waɗansu mazauna a garin Waza da Legon Benin da Makere da kuma Protocol sun fara nuna fushinsu kan yadda faɗan ƙabilanci na Musulun da kuma Arab Shuwa da ma hare-haren Boko Haram yake na maraba su da musulunansu. Suna kira ga gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru da ta yi ƙoƙari na yin wani abu akai domin maido da zaman lafiya a wannan jihar ta Arewa mai nisan. Za mu kammala shirin jaridarmu na wannan makon ne da jaridar Bisahel ta Arewa sun kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi mahajjitan wannan shekarar 2022 nan suna ta kokawa na ƙarin kuɗaɗe da aka yi musu domin zuwa sauke fararinsu. Haka zalika sun ce gwamnati ta yi ƙoƙari na ganin cewar ta biya musu muradinsu na sauke musu farashi domin zuwa aikin haji a ƙasa mai tsarki. Yanzu dai kuɗin da gwamnati ta ce za a biya ya kama sefa miliyan 300 a can baya dai ana biyan sefa miliyan 2 ne can. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To yanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya rattaba hannu kan wata doka a jiya Talata inda ya bayyana cewa tattaunawa da shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya zama abu mara siyuwa biyo bayan yunkurin da Putin ya nema mai yankuna hudu na Ukraine. Kakakin Father Kremlin Dmitry Peskov ya shaida manema labarai cewa Russia za ta jira har sai Zelensky ya sauya ra'ayinsa ko kuma har sai sabon shugaban kasar ya kalli mulki a Ukraine. Sabon jirgin dakon jiragen yakin Amurka ya fara tura jiragensa na farko don horar da kawayen Amurka da kuma sintiri a cikin tekun Atlantic sakamakon karuwar tashin hankula a duniya. Jirgin na USS Gerald R. Ford ya fara jirge jiragen a yankin arewacin Atlantic a ranar Talata a matsayin babban jirgin da ke dakon jiragen yakin da suka hada da jiragen ruwa shirin na kasashen NATO da na Amurka da dama da kuma wani jirgin ruwa na karkashin ruwa. Kungiyar Al-Qa'idar Rashin Yankin Sahel JNIM ta yi ikirarin kai hari kan ayarin motocin a Burkina Faso wanda ya kashe sojoji fiye da 10 a watan jiya, inji kungiyar leken asirin site a ranar Talata. Mayakan yan ta'adda sun kai hari kan ayarin motocin da ke dauke da kayayyaki zuwa wani gari a arewacin Burkina Faso a ranar 26 ga watan Satumba, kwanaki kaɗan kafin kasar da ke yammacin Afirka ta sake fuskantar juyin mulkin sojoji a karo na biyu a bana.
To masu sauraro duka abinda ya sauka kenan a shirin namu na hantsi, sai kuma can da rana idan Allah ya kaimu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Wato da misalin karfe 4 kenan agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 3 kenan agogon Ghana. kada manta a koda shi za a yi zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin jin wannan shirin ko kuma sauran waɗanda suka gabata. Yanzu kan amadadin Sarfi Hashim Gumel da ya ta ni gabatarwa da kuma Solomon Abudi hada mana shirin, sai injiniyan mu ne Carl Stalin, ni Mahmud Lalo nake cewa a wuni lafiya, mu kuma da fatan za mu ƙara su da lafiya.